Ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro tika tan tambayi ba. Ku jama tambaya nike da, ku jama tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Jerry Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Tunda aka rantsar da Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban kasa a Najeriya, hankali ya karkata kan raba mukamai da ya kai ga 'yan Najeriya da dama suka rika kagara, suka shiga yaya ta sunayen mutane da raɗe-raɗin cewa suna daga cikin waɗanda shugaban kasa zai ba mukamin ministoci, batun da fada shugaban kasa ta yi ta karyatawa. Wani abu da ya fito fili dangane da wannan lamari shine yadda fitar da sunayen ya sa bangarori daban-daban suka shiga kamun kafa da kuma yi wa fada shugaban kasa hannunka mai sanda da nufin gani ba a bar su a baya ba. Lamarin da ya kai ga mata tuna wa gwamnatin alkawarin gwamnatin tarayya da har yanzu babu shugaban kasa da ya cika, na ba mata kashi 35 cikin 100 na guraben aikin gwamnati. Wannan yasa muka ga ya dace mu tussa wata tattaunawa da shirin domin iyali yayi da masu ruwa da tsaki kwanan baya kan wannan batun.
Domin tattauna wannan batu na gayyato Honorable Maryam Umar Kofar Mata, wacce ta nemi jam'iyyar APC ta tsayar da ita takarar dan majalisar tarayya daga mazabar birnin Kano da kewaye. Kuma na gayyato barista Amina Umar, lauya ce da take shari'a kan lamarin yau da kullum, musamman al'amuran da suka shafi iyali da zamantakewar mata da yara. Kazalika muna tare da comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo, shi ma mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum da suka shafi sha'anin jagoranci da shugabanci.
Barista,
makomar yara din nan da mata me alaka ta ne da kashi 33 din nan?
Aiko, ita take da alaka sosai, saboda kamar yanda dai muka faɗa, mazan nan mantawa suke. Saboda duk inda aka je aka zaga za a zagayo, duk inda aka tafi kamar wani karin magana da ake cewa ita mace ita ce al'umma. Idan aka gina mace kamar an gina al'umma ne gaba daya, saboda shi kansa namijin idan ya gama kara kai nasa ya dawo gurin mace zai dawo.
To amma abinda kullun ake magana shine a baya an ba matan nan mukamai da dama, amma ba su tabuka wani abun a zo a gani ba. Hasali ma gashi abinda da Maryam take faɗa cewa akwai hasada a tsakanin su.
A nan dai in ka ce wai an ba matan dama ba su yi amfani da shi yanda ya kamata, ba zan iya cewa gaskiya ba haka ba ne. Saboda idan ka duba misali abinda ba a so a faɗa a faɗa, idan ka duba yanzu ka ɗauki matsayin fatar da ake a Najeriya, kudaden da ake sata na tashin hankali da wahala ka ji mace, in banda guda ɗaya da muka samu guda ɗaya ministan kuɗi da bayan na faɗi sunanta ba, banda ita tsewa, ba a taɓa samun mace ta zo ta yi wani abu da zai shallake hankali ya tunani ba. Saboda
mace na aka tsige speaker mace,
to koma dai menene, amma in ka kirga adadin da tunda aka fara demokradiyyar nan shekara kusan 26, mazan nan su suke tayi, kuma a ina nake? Ci gaba muka yi ko ci baya nake? Babban ci baya ake a gwada matan nan a basu, kamar yanda ya tabbata cewa duk al'ummar da ta ciyar da matan cikin ta gaba, to nan al'ummar za ta gaba. Saboda kamar yanda nake gaya maka, namijin da in ya gama gurin matar sa zai dawo, yana da uwa, yana da ƴa, yana da sarka, duk mata ne. Wanda kuma mu kamar yanda koyarwa addini ta tabbatar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gadansa na ƙarshe numfashinsa yana kaiwa yana kawo magana yake akan a kyautatawa matan nan. Banda wannan, idan muka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zamu ga duk siyasar da yayi babu inda ya ajiye mace gefe guda da mata yake tafiya. Har yaki idan za a tafi da mata ake tafiya, suna bada first aid treatment, suna gyara kayan yaki. So amma mazan mu na Najeriya na yanzu, saboda wani babban abu ma da yake dada razana matan nan suke koma gaba, shine cin zarafi. Cin zarafi, za mace in ta fito siyasa a ci zarafinta, a ci zarafin iyalinta, a ci zarafin mai gidanta, ita kanta a keta alfarmarta a matsayinta na 'ya mace. Wannan yana daga cikin wani abu da shi ma mai zaman kansa ne da yake koran mu yake zawa muna yin baya. Akwai matar da ta tsaya takara a garin nan, ta fito gurin jama'a irin cin zarafin da kazamin cin zarafin da ake Allah wani da shi an mata. a kira mu da sunan naki na banza na wofi duka akan muna san mu taimake al'umma so wannan abin da dole mata da kananan yara su ne dai wanda aka inganta rayuwar su
comrade idan mutum misali aka ce an tafi ake misali ko kanan da mata suke cewa an bar su a baya kuma ga yanayin zamantakewa yadda ya zama menene makoma musamman yara da kuma su mata misali ta fuskar kiwon lafiya da ilimi
kai makoma ta al'umma gaba daya idan ya kasance ba nagarta ta mace to ita kanta kasar ma tana cikin garin domin in ka kula a cikin wasiya ko kuma hudubar karshe da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya afat abubuwa ba abin da ya jaddada har sau uku banda a kula da mata har sau uku saboda muhimmancin su kuma ko tsakanin iyaye da uba da da irin matakai sai mutum ya kai mataki na uku na girmamawa akan mahaifiya kamin ya dawo kan mahaifinsa saboda muhimmancin mata sannan ɗaya daga cikin aure da aka ce ɗaya daga cikin martaba da za ka yi wa yaro ɗaya daga cikin haƙƙi na ɗanka a kanka shine samun man mata ta gari annin samun man uwa ta gari to kaga ya nuna cewa idan babu uwa ta gari wace ce uwa ta gari mace babu ƙasa ta gari babu al'umma na gari saboda haka sai an tabbatar da mace ƴancin mace ba wai wani mutum bane ba wai wata doka ce ta bayar da shi ba ba wai wani mutum bane ya kirkire shi Allah subhanahu wataala shi ya ba mace girman ta da ƴancin ta saboda haka wannan wani abu ne da ya zama wajibi a yi shi wannan ya tabbatar saboda irin jaddadawa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya akan kula da mace har sau uku yana ɗaya daga cikin maganganu na ƙarshe da yi a rayuwarsa saboda haka kaga kenan wannan wani abu ne mai muhimmanci duk wannan abubuwan ai cewar ma kada a ba mace ƴanci zalunci ne cewar ma kada a kula da mace zalunci ne san zuciya ne kuma wannan san zuciya shi ya kai ga yanzu ake tashi gaba aka kuma ko mutum ma da ake cewa wai mutane
kamar ana samun wataƙila rashin fahimta ko maganganu ko ma'anoni masu karo da juna a dangane da batun ƴancin nan na mace misali abinda watakila yafi kyau ya kwakwaran galibin mutane shine akai batun ƴanci dinnan zaka ga ana fassara iri wazai ce ƴancin nan yana rufin a bar mace ta so tana fitsara tana yin abinda ta ga dama ta yi duk abinda namiji yake yi ta yi shi da sauransu wasu kuma suna cewa a'a ai ƴancin nan shine ka bata abinda yake hakkinta misali baka ganin cewa dole sai an yi aiki anan akan kansa batun ma fahimtar menene ƴancin mace din ma tukuna
to ai duk wanda su malaman da suke cewa da duk wanda yake cewa wai ƴanci na wani kaza kaza ai shi ya san me ƴanci ya san abin da yake nufi ƴanci ya san abin da aka yi magana akan ƴanci bai fice hurumi na shari'a ba magana ce ta shari'a magana ce ta ba mutum dama abin da yake na haƙƙinsa magana ce ka zalunci mutum magana ce ka kashe zarfinsa magana ce ka bashi haƙƙinsa
amma wasu mazajen ana zargin ku da cewa ko kanku ba ku taimakawa ta wannan fuska dalili shine da yawa akwai mazajen da matansu ko ƴaƴansu ma za su iya ba da gudunmawa a fagen siyasa dinnan amma sun hana su
to ai kasan wannan lalacewar maza kamar annoba ce ni na kula na ga akwai matsala ta lalacewar maza a cross the world a duniya kuma wannan lalacewa ta maza ta riga annoba COVID-19 zuwa
yana matsayin fi da
lalacewa sauti haƙƙin su akan mata musamman ma a ƙasashe irin namu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya jawo wannan lalacewar
to za mu sake komawa kan wannan batu haikan ganin yadda ya raba mukaman ke ci gaba da jan hankali a Najeriya muna godiya ta musamman ga wakilin mu Muhammad Ibrahim Kwari da kuma dukkan bakin namu da suka ba da gudunmuwa ga shirin sai kuma Dadi Balewa daidai ta sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa da alheri
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan ku miki ashe mu maza bayin miki ashe mu maza bayin miki